A sanarwar da ta fitar da sanyin safiyar Laraba 25 ga watan Afrilun 2023, wacce aka aike wa manema labarai, ma'aikatar ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta bayyana farin ciki akan abin da ta kira samun nasarar ficewa da jami'anta daga Sudan, su kimanin 38 da suka tsallaka Djibouti da taimakon dakarun musamman wato Force Special na kasar Faransa. Gwamnatin Nijar ce ta tuntubi ofisoshin jakadancin Faransa a Khartoum da Yamai akan bukatar baiwa waɗannan jami'ai damar shiga ayarin Faransawa da aka kwashe daga Khartoum, in ji wannan sanarwa. Shugaban kungiyar Fadi Sanfuwa Nasir Saidu da ke bayyana ra'ayinsa ya yaba da wannan mataki da yake kallo a matsayin wata alama ta kyakkyawar hulɗar ƙasashen biyu.
Rayuwa ta diplomasiya haka ne, imini in maka ƙasahoran shi ta kama mana sosai, ita ma wurin hiddu ɗan uwanmu daga cikin wanga matsala, wanda duk ya taimaka maka a ƙasar Sudan ya huddo maka mutanenka a cikin matsala wadda suke ciki ta hamaza hamata, wanda duk ƙasashe masu ƙarfi suna ta neman su huddo mutanensu, sai mu ce alhamdulillah.
Wanda yake babu wasu alƙaluma na haƙiƙa a hukunce dangane da yawan 'yan Nijar masauna Sudan, wasu majiyoyi na kwatanta cewa miliyoyi ne ke rayuwa a wannan ƙasa ta yankin gabasin Afirka. Haka kuma akwai ɗalibai 'yan Nijar da ke karatu a jami'o'in Sudan, abinda ya sa shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ke nuna damuwa akan halin maraicin da aka bar waɗannan bayan Allah bayan ficewar jami'an jakadancin Nijar daga Khartoum.
Jami'an diplomasiya su an ƙetar da su kuma wannan talakawa an bar su kenan, ka gani ba za su ci gwamnati musu adalci ba. Su yanzu ya ne makomata su, ya ne mai gwamnati ya tanada musu don saboda su ma a samu a kare su da wannan bala'i.
Wannan yasa Nasiru Saidu ke shawartar gwamnatin Nijar ta dage da neman hanyoyin kubutar da sauran 'yan ƙasar daga halin tsaka mai wuyar da ake ciki a Khartoum.
In ma na ƙasa horanshin ta ƙara kama muna, in ma na wata ƙasa ta ƙara kama muna, in ma wasu jirage mu za mu samu daga nan su ta su ɗauko su, gwamnati dole ne ta yi irin wannan aiki, tunda nauyi ne wanda ya rataye bisa ga wuyarta. Kuma muna da labarun shugaban ƙasa yana bisa wannan hanya wadda za a samu a ci gaba da huddo 'yan Nijar duk waɗanda ke buƙata haka a wangan yanayi ta ƙasar Sudan ta hwaɗa.
A hirar da muka yi da su ta waya a yammacin Litinin ɗin da ta gabata, ɗalibai 'yan Nijar da ke Sudan sun koka a game da abin da suka kira halin ko in kular da jami'an ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar suka nuna a game da halin da suke ciki a wani lokacin da abinci da ruwa da wutar lantarki suka fara yin wuya sakamakon ƙazamin faɗan da aka shafa kwanaki sama da 10 ana kafsawa a tsakanin janar-janar ɗin da ke hamayyar riƙe madahun iko. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.